Kai tsaye sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta yanar gizo a kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau. Juma'a 11 ga watan Oktoba na 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai.
Prime Minister kasar Habasha Abi Ahmed Ali ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya wannan shekarar da ake kira Nobel Peace Prize. Kungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga kasar Turkiyya ta dauki matakin samar da zaman lafiya a raharan da ta kai arewa maso gabashin Syria. Haka kuma za a ji cewa kungiyar da aka fi sani da fafutukar kare muhalli da aka fi sani da Friday for Future yanzu haka ta yaɗa har zuwa Najeriya.
To a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji yadda aka yi bikin ranar yara mata na duniya yau 11 ga watan Oktoba a Najeriya da Niger. Taken ranar na bana shine mata ba gudu ba ja da baya. Hakanan kuma domin raba zare da abawa za ku ji wani rahoto na musamman akan mukamin SA wanda aka saba nadawa a Najeriya. Amma duk wannan sai bayan Sarfilu ya karanto mana labaran duniyan.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga cikakkun labaran duniya. Prime Minister kasar Habasha ko Ethiopia Abi Ahmed Ali ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekarar da ake kira Nobel Peace Prize saboda kokarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar kasar sa Eritrea. Berit Reis Anderson da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel wanda shine ke bayar da wannan kyauta ya ce an zaba Abi ne saboda jajircewa da yayi wajen kawo ƙarshen rikici tsakanin kasarsa da Eritrea cikin ƴan watanni bayan da ya hau mulki a shekarar 2018. Babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yaba da wannan zaben da kwamitin ya yi. Kwamitin lambar yabo ta Nobel da ke Norway ya bayyana cewa Abi cikin kwanaki 100 da zama Prime Minister ya dage daddadiyar dokar ta bacin da aka saka. Ya kuma yi wa dabban fursunonin siyasa afuwa tare da kawar da duk wani shinge da aka saka kan yaɗa labaru. Ya kuma dawo da kungiyoyin adawa da aka haramta a baya bisa doka. Ya kuma kori shugabannin sojoji da farar hula da ake yi wa zargin cin hanci da rashawa tare da ƙarawa mata ƙarfin gwiwar a dama da su a fagen siyasar Habasha. Kungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga ƙasar Turkiyya da ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya a haran da ta kai arewa maso gabashin Syria. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya bayyana damuwar tsaro da Turkiyya ke da shi akan mayakan Kurdawa na Syria, amma ya gargadin cewa kai har zai iya dawo da hannun agogo baya akan nasarar da aka cimma kan kungiyar ƴan ta'adda ta ISIS. Stoltenberg ya yi magana a wajen taron manema labarai a Istanbul tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu, inda Cavusoglu ya ce Turkiyya na tsammanin haɗin kai daga kungiyar NATO kan barazanar da take fuskanta. Turkiyya ta bayar da rahoton farko akan rasa sojojinta da ta yi a cikin kwanaki ukun da ta kai hari a Syria. Ma'aikatar tsaron ta ce sojoji wato wasu sojoji uku sun samu rauni ba tare da bayar da wani cikakken bayani ba. Haka kuma an bayar da rahoton mutuwar fararen hula, amma akwai wahalar tabbatar da yawan mutanen da suka mutu. Kungiyar da aka sani da fafutukar kare muhalli wato da aka fi sani da Friday for Future yanzu haka ta yaɗa har zuwa Najeriya, inda wata yarinya 'yar shekaru 16 Fezwin Iwu ke jagorantar ta. Wannan shiri da ya faro ne daga wata matashiya 'yar ƙasar Sweden Greta Thunberg, wadda yanzu haka miliyoyin yara 'yan makaranta a faɗin duniya ke cikin shirin waɗanda ke neman a ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan matsalar ɗumamar yanayi. Fezwin Iwu mai shekaru 16 'yar rajin kare muhalli wadda aka kwatanta da Greta Thunberg din Najeriya tana son Najeriya ta bayar da gudunmawar ta wajen yaƙi da sauyin yanayi. Domin cimma burinta ta fara dasa bishiyoyi a yankin makarantarta da kuma unguwarta, tana kuma ɗaukar ledoji tana sake sarrafa su wajen samar da ledar rufe gashi. Fesu ta ce na fara jin rashin jin dadi a duk lokacin da naga wani ya jefar da wani abu daga taga ko daga wato mutane suna zubar da shara ba ta hanyar da ya kamata ba. Tana jin tumkar suna cutar ta ne. Sai ta fara tunani akan haka inda ta ce idan aka kalli abin da ta wata hanya suna cutar ta ne saboda rayuwar ta ce idan har ba ta dauki mataki yanzu ba ba lalle bane ta samu wani zamani nan gaba. A yan kwanakin nan ɗaruruwan yara 'yan makaranta a Najeriya sun shiga borin zuwa makaranta da ɗalibai suka yi a faɗin duniya da aka fi sani da Friday for Future. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shirya tsohon jakadan Amurka a ƙasar Ukraine zai bayyana gaban kwamitin da ke binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump na majalisar wakilai. Duk da haka babu tabbacin cewa kwamitin zai samu damar zama da Marie Yovanovitch. Fadar White House ta ƙi amincewa da shiga wannan bincike da ake yi, tana ikirarin cewa binciken baya bisa doka. Kuma zuwa yanzu ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana wato ta hana jakadan Amurka kungiyar tarayyar Turai magoyin bayan Trump Gordon Sondland ya bayyana gaban majalisa domin amsa tambayoyi. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa bai yi wani laifi ba dangane da tattaunawa wayar tarho da ya yi da takwaransa aikinsa na Ukraine, lamarin da har ya janyo aka fara binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsiye shi. Shi ma Zelensky, shugaban kasar Ukraine, ya bayyana cewa babu wanda ya tursasa shi a kiran wayar da Trump ya neme shi da ya kaddamar da bincike akan wato mai neman a tsayar da shi takar neman shugaban kasa kuma tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da ɗansa Hunter. A ɗaya bangaren kuma an kama wasu abokan hulɗar lauyan shugaba Donald Trump Rudy Giuliani su biyu bisa tuhumar da gwamnatin tarayya take musu na ba da gudunmuwar dubban daloli ba bisa ka'ida ba ga wasu kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyar Republican, ciki har da wani kwamitin mai goyon bayan Trump da ake kira PAC. Dama masu binciken kan batun tsige shugaba Trump na neman 'yan kasuwar su biyu waɗanda suka fito daga jihar Florida da ake kuma zarginsu da taka rawa wajen makarkashiyar da ta kai ga cire tsohon jakadan Amurka a Ukraine a bara. Jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun kama Lev Furness, haifaffen Ukraine ɗan Amurka, da Ivo Fruman, haifaffen Belarus shi ma ɗan Amurka a filin jirgin saman Dallas da ke Washington a yammacin ranar Laraba yayin da suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar.
Labarin duniyan kenan kuka saurara. Madalla. A yau 11 ga watan Oktoba ne a duk fadin duniya ake bikin ranar yara mata. Ita dai wannan rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don jawo hankalin jama'a akan irin halin da mata suke fuskanta kamar rashin karatu, auren wuri, cin zarafi da ma batutuwa da dama. Baya ga matsaloli daga cikin manufofin wannan rana ita ce nuna wa duniya irin gudunmawa da mata za su iya bayarwa wajen gina al'umma in an kula da waɗannan haƙoƙin nasu. Kowace shekara ana yi wa wannan rana take na musamman inda abu na ma ba a fasa ba. Taken na bana shi ne mata ba gudu ba ja da baya. Domin karrama wannan rana a ƙasar Niger, wata ƙungiya mai zaman kanta ONG ta shirya taron bita wa yara mata don fahimtar da su hanyoyi da za su iya bi don kare kansu tare da yakar cin zarafi da ake musu, wanda yake hana su cimma wata burinsu mai muhimmanci a rayuwa. Suli Mumuni Barma yana ɗauke da ƙarin bayani.
La situation sécuritaire de notre pays laisse paraître une forte propension des femmes nigériennes.
Shugabar kungiyar ONG New Challenge Zainab Musa Kaka kenan tana mai bayyana yadda matsalar tsaron da ake fuskanta a Niger ke shafar rukunin mata. Misalin yadda wasu matan yankin Zander ke kurara zuwa kasar Algeria da sunan Cilani, yayin da a yankin Difa ƴan ta'adda suka sace mata da yara kimanin 39 a Angalewa a shekarun baya. Mufari kenan wannan taro ke mai da hankali akan zaman lafiya.
leadership féminin en lien avec le développement durable et la consolidation de la paix.
Mata kimanin 100 daga yankuna 8 na Niger ne ONG New Challenge ta gayyato domin fadakar da su irin nauyin da ya lataya a wuyan su a yunkurin da duniya ta sa gaba wajen kare haƙƙin ƴan mata a cewar Zainab Musa Kaka.
Ya kamata a ce sun sani yaya ne a matsayin su na mata harka sante sexual and reproductive, ya kamata a waye musu kai dan saboda biskai ga auren yara su in sun ka koma cikin region din su ya kamata in sun ga za a yi ma yarinya aure ko a hidda talakol duka ya kamata an abubuwa su ne kamata su hana su ne ɗan matan ga muke so kamar su zamanto sun karfafa ma ɗan uwansu da suke cikin ƙauyuka gwiwa an hwasa duk wani abu da bai da kyawu da ke bata ma ɗiya mata rayuwar su.
Amfani da yanar gizo ta hanya mafi a'ala na daga cikin abubuwan da wannan taro ke kokarin ganar da mahalartansa.
Muna gani yanzu kamar bisa kan internet inga da tattaho sai ku gani ana sa ɗan uwan mu mata basu sani ba soyayya tana kai su sai su doki hotuna zindir suna aika ma samari daga baya sai a watsa cikin gari kenan zamu ga musu dake wannan internet din akwai yanda ya kamata a yi utilization shi kama abubuwa masu gyara rayuwar mata yanzu ne muka fara abu da yawa na zuwa baya.
Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta yaba da wannan yunkuri na ONG New Challenge domin a cewar ministar cigaban mata Madam Elbak Zainabu Taribako mataki ne da zai taimaka a kare mata daga shiga ayyukan kungiyoyin tayar da kayar baya lamarin da zai ba su damar bada gudunmuwa a ayyukan cigaban kasa injita. A yau Juma'a ne ake rufe wannan taro da aka shirya a ƙarƙashin jagorancin uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Hajiya Aishatu Isu Muhammadu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Mukamin SA wato mataimaki na musamman mukami ne da zababben dan siyasa ko gwamna ko shugaban kasa yake yi wa wasu daga cikin ƴan jam'iyyarsa dan taya shi aiki. Duk da cewa akwai mutane da dama da suka rike wannan mukami da kuma waɗanda suke rike da shi a yanzu, batun ayyukan da mai rike da wannan mukami yake aiwatarwa abu ne da mutane ba su fahimta ba, duba ga yadda adadin masu waɗannan mukame ya bambanta daga wannan jiha zuwa wancan. A dalilin haka ne wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya hada mana wannan rahoto na musamman akan mukamin SA.
Zargin zuba mukaman masu baiwa gwamnoni shawara na musamman da ake kira SA a turance da ake yi wa wasu waɗanda aka makalkala waɗannan mukamai a matsayin tukuicin siyasa ya sa wasu masu rike da irin wannan mukami ƙarin haske game da irin abubuwan da suke a gwamnatance. Maganar ba da mukamai masu taimaka na musamman sama da 200 zuwa 300 har 500 a wasu jihohin dai ya riga ya zama ruwan dare a Najeriya, abinda wasu ke jinginawa da matsayin tukuicin siyasa ko biyan ƴan siyasan da suka fi tafiyar jam'iyyar da ta kafa gwamnati a jihar da aka ba da waɗannan mukamai. Alhaji Mukhtar Garba mai gamo ɗaya daga cikin masu taimakawa gwamnan jihar Kaduna kuma ya ce a gaskiya akwai bambanci a jihar Kaduna.
Tabbas ana ba mu office zone ka gani an bashi matsayin mai taimakawa gwamna na musamman wato mana special assistant kenan a turanci, kowa na bashi office din shi wanda zai aiki aikin da aka bashi yayi.
Ana cewa mafi akasari wannan mukami na SA ko mai taimakawa tukuici ne da akan ba ƴan siyasa. Kai siyasa ne aka biya?
Gaskiya ba gaskiya bane, wanda ya faɗa haka dai da gwamnatin baya dai haka ne, amma yanzu gaskiya ba haka bane. A wannan gwamnatin namu duk wanda ka gani kusan cewa ƙwarewar shi ne ya kawo shi, da kuma ko kuma ana ganin cewa akwai irin gudunmuwan da ya kamata ya bayar na musamman kisa aka kawo shi. Gaskiya ba siyasa bane ya kawo don gani yanzu.
Ana maganar wani lokacin idan kun yi yawa ne wasu ba ma office kuma wasu ma ba su san me za su taimaka din akai ba.
Abin da yasa aka ce an yawa, ai dama da akan ga sai kaga an diba mutane kaman gurin 400 masu taimaka wa gwamna. Kisa kaga lokacin ma ba su da guraren da za su zauna, ba masu da office, wayansu ma a gindin gurin suke zama, wayansu ba masu zuwa gidan gwamnati. To amma wannan da aka dawo da shi bai wuci guda 100 ba ko 70. Kowa yana da office din shi kuma kowa yana da abin da zai yi.
Sai dai wasu da suka rike irin waɗannan mukamai a baya cikin jam'iyyar PDP da APC duka dai a jihar Kaduna sun zo da mabambantan ra'ayoyi game da wannan mukami na masu taimaka na musamman a jihar ta Kaduna.
Sunana Haruna Bakar Jimiyo Jaji, na rike babban mataimaki na musamman wanda ake cewa SSA daga 2011 zuwa 2015. Lokaci muka rubuta wa gwamnati kuma akan kai mu ga girma gwamna kuma gwamnati kan aiki da abin da muke rubuta.
A ina office din kai ke?
Eh, na zauna a gidan gwamnati ne, kuma dukkan muna karkashin officin gwamnati.
Wasu na ganin tukuici ne na yanayin siyasa, saboda irin ku kun yi siyasa, kun yi kokari, ake biyan ku a matsayin halalin da kuka yi.
A to in ma an dauka din tukucin ne, ana iya cewa haka. Domin ai shi dan siyasa duk lokacin da ka zo zaka yi campaign ko zaka yi nemi wani mukami irin wannan zaka jawo shi, domin wannan siyasa ma da ka dauko shi abi ka sanin inda za ji. Kuma in aka samu nasarar nan shi yake tare da mutane, domin ai shi ne yaje ya tallata ta a wajen mutane. To in baka haska shi ba, to ta yaya za a yi gwamnatin ta rishin wa'incin mutanen? Kaga abu ne mai kyau.
To sunana Sa Jalal Falal, tsohon mai taimaka ma gwamnan jihar Kaduna akan harkokin hikimar tsare-tsare. Wato irin waɗannan mukamai suna tallafawa gwamnati ne ta fuskan da aka baiwa shi mai rike da wannan mukami.
Amma ana cewa kamar tukuici ne na siyasa kawai waɗanda suka yi taimaka wajen ganin an zaɓi gwamna.
Wannan ya ta'allaka ne akan irin alaƙan shi wanda aka baiwa mukamin da gwamnan, ko kuma irin shi gwamnan. Amma da yawa zaka ga cewa irin waɗanda ake baiwa waɗannan mukamai saboda fuskan da suke da shi na siyasa, to a ba su wannan mukamai saboda hankalin al'ummomin su kwanta su ga cewa ana yi da nasu.
To ko doka ta yi bayani akan adadin waɗanda gwamna ya kamata ya baiwa wannan mukami na masu taimaka mai na musamman? Wannan ce tambayar da na yi wa tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya kuma lauya a Najeriya, barista Ibrahim Bello Rigachukwu.
Babu wani rubutaccen doka wanda yake gashi dole ko daga chairman ko daga dan majalisar jiha, sanata, gwamnati, shugabancin sai sun bada mataimaka. To amma irin kasance cewa ne a kowane shugabanci akan samu wani kuma shi shugaba zai yi hannun shi kai gabas da yamma, kudu da arewa, dama da hagu. So da akan kirkiro ne za a samu a bada special assistance wato taimaka mishi ta fannoni daban-daban. Amma abin da muke gani a halin yanzu ya kasance ne abin ya wuce hankali da kima.
An ce wasu suna bayarwa ne a matsayin tukuicin siyasa, kana ganin wannan ya halasta a doka?
Babu da ke faruwa, wasu na yin abin da kake magana wasu ba su yi. Amma kuma don ya kasance gwamna an zaɓe shi kuma ya dubi cikin wahala da shi, ya dan taimaka masa ya ba su ɗan sai ɗan wa'adin shi, wannan ba laifi bane. Tunda zai kasance an ba su ne duk suka taimaka masa a inda ba zai yi kanci ba. Amma a wuce makaɗi da rawa ne shi ne da halatta ba, kuma ya kasance wannan bai taimaka ma wanda aka ba su ba.
Mukaman masu taimaka na musamman da gwamnoni ke bayarwa dai mukamai ne da aka saba damƙawa ƴan siyasan da aka tafi tare. Waɗanda wasu daga cikin irin waɗannan masu mukamai kan koka a wajohin cewa ba masu da aikin da za su yi takamaimai sai dai idan wata ya yi su je su karɓi albashi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto na musamman. Masu sauraro kada ku sha'afa, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 11:19. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, wato ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. A ranar Larabar da ta gabata ne, jiragen yakin Turkiya suka kaddamar da wasu hare-haren sama a arewa maso gabashin Siriya da zimmar kawar da mayakan kurdawa da Turkiyyar ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda. Duk da cewa mafi akasarin yammacin duniya na kallon mayakan na kurdawa a matsayin kawayen yaki da kungiyar ISIS. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan irin korar da wannan farmaki ya tayar a sassan duniya, musamman ma a nan Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To an shiga yini na biyu kenan a yau da fara hare-haren da dakarun Turkiya suka kaddamar a arewa maso gabashin Siriya. Matakin sojin da Turkiyyar ta ayyana a matsayin kokarin da take yi na kawar da barazanar 'yan ta'addan kurdawa. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ba da izinin kai hare-haren ne bayan da Amurka ta janye dakarunta daga yankin. Matakin da wasu da dama ke ganin Amurkan ta bar mayakan na kurdawa a rana, duk da cewa kawaye ne ga Amurka a yakin da take yi da kungiyar ISIS. Bayan suka da yake sha a ciki da wajen Amurka kan matakin janye dakarun kasar, shugaba Trump a jiya Alhamis ya faɗi dalilin da yasa suka janye daga yankin.
They've been fighting each other for centuries. They've been fighting each other for
sun shafa karnuka suna yaki da juna. An tsundumama a wannan yaki, kamata ya yi a ce mun kwashe kwanaki 30 kadai, amma yanzu mun kwashe shekaru da dama.
To gabanin waɗannan kalamai nasa, shugaba Trump ya gargaɗi hukumomin Turkiya da su kiyaye kai hari kan fararen hula. Idan ko ba haka ba, zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikin ƙasar. Su dai mayakan na Kurdawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayyana rashin jin daɗin su kan matakin janya sojojinta da Amurka ta yi. Mustapha Bali shine kakakin mayakan SDF, wata gamayya da Kurdawan ke yaƙi a ƙarƙashin ta.
Bayan shekaru biyar da muka kwashe muna yaƙi, kafaɗa da dakarun Amurka, cikin mutunci da girmamawa, mun kasa fahimtar dalilin da ya sa Amurkan ta katse wannan ƙawance farat ɗaya.
A dai jiya Alhamis ne, kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa, wanda a ƙarshensa wasu mambobi suka kira hukumomin Ankara da su dakatar da har-haren.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres kenan yake cewa, kowace irin maslaha za a bi, dole ne a mutunta 'yancin gashin kan da Siriya ke da shi, da yankunanta da kuma haɗin kanta.
Wakilin Amurka a kwamitin tsaron Kelly Craft ita ma ta jaddada matsayar Amurka a ƙarshen taron, inda ta sake jan kunnen hukumomin Turkiyyar.
Failure to play by the rules.
Kin bin ka'idojin da aka shimfiɗa na kare jama'ar da ke da rauni, da kuma gaza kare mayakan ISIS daga yin amfani da wannan dama su ƙara haɗewa wuri guda, zai janyo sakamako mara daɗi.
Will have consequences.
To sai dai a nan Amurka wasu na ci gaba da ɗora laifi akan shugaba Trump saboda ya bar mayakan kuɗawan a rana, waɗanda su suka taimaka mai ya kawar da mayakan ISIS. Sanata Chuck Schumer shi ne shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka, kuma a ganin shi barazanar da Trump ya yi dukkan farbaki ce.
The president threatened, quote, to totally destroy.
Shugaban ya yi barazanar kassara tattalin arzikin Turkiyya idan suka wuce makaɗi da rawa. Wannan barazana ba ta da wani tasiri, har ma ya manta ta kamar yadda ya yi saurin faɗarta.
Farfesa Burak Kunte, wanda ke wa sashen Turkiyya na muryar Amurka sharhi, malamin jami'a ne a Istanbul, kuma a cewar shi ba Kurdawa gwamnatin Turkiyya take hara a wannan faɗa ba, kamar yadda wasu 'yan majalisar dokokin Amurka ke tunani. Tana ƙoƙari ne ta magance matsalar tsaro da 'yan ta'adda ke haifarwa a kan iyakokinta.
We don't care what ethnicity, what nationality.
Mu babu ruwanmu da batun ƙabilanci ko nuna bambancin ƙasa ko addini da wata ƙungiyar 'yan ta'adda ke bi. Wannan bai dame mu ba. Abinda muka sa a gaba shi ne mu kawar da wannan barazana ta 'yan ta'adda da ta sha gaban Turkiyya.
To wata damuwa da wasu ke nunawa ita ce, yayin da Turkiyyar ta dukufa wajen kai hari kan waɗanda take kira 'yan ta'addan Kurdawa, mayakan ISIS da dakarun SDF suka kama za su iya kubucewa daga gidajen yaran da ake tsare da su, su kuma fara wani sabon shirin tada ƙayar baya a yankin, yayin da Amurkan ke ikirarin ta yi nasarar kawar da ƙungiyar ta ISIS a yankin na Siriya. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, su kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da Zahara Aminu Fage da Zlatika Hawk da Julie Ladies Gresham da ta hada shirin, ni Muhammad Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Kenan a gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Haruna Abdulmumin mai gaido doguwa da Ilyasu Ibrahim ɗan Bushiya, suka ce baki da salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Babu shakka yau take ranar tunawa da 'ya'ya mata ta duniya, amma sai dai ranar ta zo a daidai lokacin da matan suka shiga cikin mummunan matsaloli da suka hada da yin lalata da su, musamman a manyan makarantu. Kuma wannan shi yasa yawancin iyaye suke tsoron tura 'ya'yansu makarantu. Muna shirya mu ga matakin da gwamnatin ƙasarmu za ta ɗauka don kawar da matsalar. Mun gode. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto. Ya ce hakika mun yi na'am da kasafin kudin shekara ta 2020 da shugaba Muhammadu Buhari na kasa ta Najeriya ya gabatar a gaban ƴan majalisa. Da fatan Allah ya sa talakawan Najeriya su gani a ƙasa. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Balarabe Gusau shugaban muryar talaka reshen jihar Zamfara. Ya ce tabbas wasu makudan kudade da hukumar EFCC ta kama a hukumar zaben reshen jihar Zamfara aka ya nuna hukumar ta yadda take so a jihar ta yi gaban kai da haƙoƙin ma'aikatanta da kuma waɗanda ta ɗauka don taimaka wajen gudanar da zaben. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto Najeriya. Ya ce a gaskiya mu al'ummar garin Tungar Bahago san ba a san da mu ba a tafiyar demokradiyyar ƙasar nan, domin kuwa tun shekara ta 2010 har zuwa yau ba wani abu ko guda ɗaya na ci gaba da aka yi a sunan gwamnati a garin. Babbar buƙatar mu a yanzu ita ce wutar lantarki. Da fatan mai girma gwamnatin jihar mu ta Sokoto Aminu Waziru Tambuwar ya ji kuma zai yi wani abu a kai. Mun gode.
Madalla a gaida Abdulaziz Adili Toro. Kafin mu yi sallama da ku ga sarfilu da tushen muhimman kanan labarin. Sauraro Allah ya kare mu. To gashi mun kusa kammala shirin, amma kafin nan ga sarfilu da tushen muhimman kanan labarin.
Fara ministan ƙasar Habasha Abi Ahmad Ali ya samu nasarar lafiya, wato lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekara da ake kira Nobel Peace Prize saboda ƙoƙarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar ƙasarsa Eritrea. Barry Trace Anderson da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel wanda shine ke bayar da wannan kyauta ya ce an zaɓi Abi ne saboda jajircewa da ya yi wajen kawo ƙarshen rikici tsakanin ƙasarsa da Eritrea cikin 'yan watannin bayan da ya hau mulki a shekarar 2018. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga ƙasar Turkiya da ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya a harharen da ta kai arewa maso gabashin Siriya. Sakatare janar na ƙungiyar NATO Jens Stoltenberg ya bayyana damuwar tsaro da Turkiya ke da shi akan mayakan ƙuradawa na Siriya, amma ya gargaɗi cewa kai harhari zai iya dawo da hannun agogo baya akan nasarar da aka cimma kan ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Ƙungiyar da aka fi sani da fafutukar kare muhalli, wato da aka sani da fafutukar kare muhalli da aka fi sani da Friday for Future, yanzu haka ta yaɗu har zuwa Najeriya, inda wata yarinya 'yar shekaru 16 Faith Nguyen ke jagorantar ta.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirin mu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau, inda za mu ba ku dama mu ji ra'ayoyinku akan duk wani al'amari da ya shafi rayuwarku da kuma ci gaban ƙasa. Za mu so kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan rana da ake biki na yara mata. Yanzu a madadin Sarfilu da ya taya ni karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham wata ta bada umarni, sai injiniyan mu na yau Mr. Chang, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙara sauni lafiya. Yanzu kuma sai ku dakaci shirin yau da gobe.